Voix Afrique.
Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashin na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashin hausa.com kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani Fara'a Niya Sarauniya da Dalol a Jamhuriyar Niger sai ta Alfa Radio a Kumasi Ghana Masu sauraro barkamu da dawowa wannan shiri na musamman. Da ni Madina Dauda zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. A shirin za a ji cewa rahotanni sun tabbatar da cewa wasu mata 'yan gudun hijira sun shiga karuwanci a Bauchi. Su kuma mazauna Bodo a Niger Delta na cewa ana jan kafa a tsaftace musu muhalli. An samu hatsarin mota mai muni a yankin Tawa a Jamhuriyar Niger. Yau Litinin muna da shirin zauren matasan VOA inda zamu kammala da sharhin jaridun Najeriya. Farko ga labarin duniya daga Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum barkanku da wannan safiyar. Tare da fatar an wayi gari lafiya, Allah ya sa haka, Allahumma amin. Yanzu kuma ga cikakkun labaran duniya wanda ni Yusuf Aliyu Harande zan karanto. An fara gudanar da zanga-zangar adawa da daure tsohon shugaban Afirka ta Kudu, Jacob Zuma, tun daga mahaifarsa har zuwa cibiyar tattalin arzikin kasar. Johannesburg a jiya Lahadi. An fasa shaguna a Johannesburg cikin dare kuma an rufe wani bangare na wata babbar hanya ta M2 yayin da masu zanga-zangar suka rikide zuwa tashin hankali. Jami'an 'yan sanda sun ce an kama kusan mutane 62 da ake zargi da tayar da tarzoma tun daga lokacin da aka daure Zuma a ranar Laraba da ta gabata. An gano gawar wani mutum mai shekaru 40 a ɗaya daga cikin shaguna da aka cinna mauta a makon da ya gabata. An dai yanke wa Zuma hukuncin gidan kaso na watanni 15 a saboda raina kotu da ya yi bayan da ya kasa bayar da shaidu yayin da ake tuhumarsa da cin hanci da rashawa a lokacin da yake shugaban kasar daga 2009 zuwa 2018. An fara zanga-zangar ne kai tsaye biyo bayan kama shi a makon da ya gabata a lardin sa na KwaZulu-Natal. Zuma ya musanta zargin cewar cin hanci ya yadu a karkashin shugabancinsa kuma ya ki shiga cikin bincike da aka fara a makonninsa na karshe a office. Ya kuma kalubalanci hukuncin da aka yanke masa yana mai cewa yana tsoron kamuwa da annobar COVID-19 idan aka garkame shi a gidan kaso. A yau Litinin ake sa ran wata kotu za ta saurari kokin nasa. Amurka na kallo da matakar damuwa yayin da 'yan tawayen Taliban ke karbe iko da ƙarin yaduwa a Afghanistan. Kana sojojin Amurka na hanzarin komawa gida karkashin umarnin janyewa na shugaba Joe Biden. Inji kakakin Pentagon John Kirby a jiya Lahadi. Wannan shine lokaci da sojojin gwamnatin Afghanistan za su tashi tsaye don kare kansu, abinda Kirby ya faɗa wa shirin Fox News Sunday kenan. Ya ƙara da cewar wannan lokaci ne na zama da kafafu. A tsawon kusan shekaru 20, Amurka ta baiwa Afghanistan dubban miliyoyin daloli da makamai don kare kanta. To amma yayin da Biden ke janye sojojin Amurka daga kasar nan da zuwa 31 ga watan Agusta, yanayin tsaron kasar ba shi da tabbas. 'Yan tawayen Taliban sun ce tuni suke rike da iko na kashi 85 cikin 100 na kasar, ikirarin da ake takaddama a kai. Amma Kirby bai yi jayayya game da tantancewar da Fox News ta bada ba. Yana mai cewa 'yan Afghanistan miliyan 13 ke rayuwa a karkashin ikon Taliban, kimanin miliyan 10 karkashin mulkin gwamnatin ta Afghanistan, sai kuma wasu kashi na miliyan 9 da suke rayuwa a inda ake rikici. Amurka ta fara mamaye kasar ne a 2001 don murkushe wasu sansanoni inda 'yan ta'addar Al-Qaida suka koyi yadda suka kaddamar da har-haren jirgin sama na ranar 11 ga watan Satumba a cibiyar kasuwanci ta duniya da ke New York da kuma Pentagon da suka yi sanadiyar kashe kusan mutane 300. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. A jiya Lahadi, Amurka ta tura wata tawaga kwararru zuwa Haiti don tantance yanayin tsaronta da sauran bukatu da suka biyo bayan kisan gilla da aka yi wa shugaban kasar Jovenel Moise da aka yi a makon da ya gabata. Nan take dai ba a bayyanar da kowace cibiyar Amurka ce take shiga cikin al'amarin ba, amma tawagar na shirin gabatar da rahoto ga shugaba Joe Biden bayan ta dawo daga ziyarar, kama a yanke shawara game da ci gaba da sa hannun Amurka a cikin rikici da ya dabaibaye kasar da ke tsibirin Caribbean, in ji wani babban jami'in gwamnatin Amurka ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na Reuters. A baya dai Amurka ta ki amincewa da roƙon Haiti na tura dakaru don kwantar da hankali bayan harbe shugaban kasar hallahira a gidansa da ke Port-au-Prince, babban birnin Haiti. 'Yan sandan Haiti sun ce Amurkawa biyu da 'yan Columbia 26, waɗanda wasu daga cikinsu tsofaffin sojojin Columbia ne, sun taka muhimmiyar rawa a harin tare da wasu daga cikin 'yan Columbia da ake zargi. Jami'in na gwamnatin Biden ya ce Amurka za ta tuntuɓi ƙawayenta na yankin kan rikicin Haiti da Majalisar Ɗinkin Duniya.
Labaran duniya aka saurara, yanzu za mu shiga babin rahotanni. A jihar Bauchi an samu mata 'yan gudun hijira daga Borno, Yobe da Adamawa sun shiga karuwanci don talaucin da suka ce suna ciki biyo bayan illar Boko Haram. Ga rahoton Abdulwahab Muhammad.
Bincike ya nuna cewar wasu daga cikin matan sun haihu ba tare da sun yi aure ba, a yayin da akwai masu yara da suke kulawa da su a sanadiyar rasuwar mahaifansu. Wata kungiya mai fafutukar kyautatawa 'yan gudun hijira mai suna Kindai ta nuna aniyarta na ganin ta ceto waɗannan matan da ke zaune a unguwar bayan gari a Bauchi.
Sunana Kakamodu Abba, chairman na Kindai ITFs Association of Nigeria. Abin da ya kawo su bayan gari ba sansanin 'yan gudun hijira ba ne, waje ne dai wanda ba za ka fata ka ga ɗanka ko 'yarka a wajen ba ka a wajen. Wajen nan dai wani waje ne na mata masu zaman kansu. Ba aure, yawanci mata ba aure ne suke zama da kansu, ba wani sana'a da ake yi ba, zaman kansu ne suke a wannan wajen.
Yaya da suke kafin su shiga cikin wannan hali?
Akwai wanda aka kashe mazajensu a cikinsu, akwai wanda aka kashe musu iyayensu a cikinsu, rashin galihu ne zai jefa su a cikin wannan abin.
Menene suke gwada suke bukata halin yanzu?
Sun fi bukatan aure yawancinsu. Akwai masu neman jari, akwai wanda suke so su koma gida, amma masu neman auren sun fi yawa daga cikinsu.
Daga bisani ne kuma na ji ta bakin biyu daga cikin matan.
Yawwa Haruna, na fito daga jihar Borno.
Me kai ke zama a bayan gari?
Sanadiyan fadin Boko Haram.
To da yake zauna a bayan gari, menene takamaiman kike yi?
Ba na sana'a, ina zaman kaina ne.
Okay. To yanzu me kike bukata miki?
To yanzu ina son gwamnatin jihar Bauchi ta taimaka mu. Akwai wani muke tare da shi, har mun haifu ma yaro daya. Shi to yana son ya aure ni, ba shi da halin aure na. To yana son ya aure ni kuma ba shi da hali. Yawwa, yanzu shine ina neman gwamnatin jiha
ta daura muku aure da shi.
Ta taimaka ta bashi sana'an yi da kuma sadaki ne sosai mai aure.
Suna na Maryam, daga Yobe nake, muryar hijira ne. Muka zo lokacin da aka faɗin Maiduguri sai aka kashe mijina a can, 'ya'yanmu shida da shi. To na shi wani mawuyacin hali a sanadiyar rasa mijina, na kuma rasa yadda zan yi saboda ba wanda ya tallafa min ya riƙe min 'ya'ya. Sai na dawo nan Bauchi da zama. Haka dai abin duk ba ta biya min bukata na kuma bayan gari da zama.
Kin ji ma bayan gari?
Shekara na 7.
A bayan gari? Kina zaman kanki?
Ina zaman kaina.
To yanzu menene kike bukata?
To ba wai mijin aure na rasa ba, amma akan 'ya'yan na rasa mijin aure, saboda duk wanda ya zo ya ji an ce ina da wannan tarin 'ya'ya sai ya ce ba zai iya aure na da wayannan yara ba. Ni in na samu jari sana'an da zan iya riƙe wayannan 'ya'ya sai karatu, an yi aure.
Yake bar bayan gari. Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Mazauna Bodo a yankin Niger Delta na korafin tafiyar hawainiya na aikin tsaftace yankin nasu daga gurbatar man fetur daga kamfanin Shell. Lamido Abubakar Sokoto ya hada mana wannan rahoto.
Aikin na gyaran muhalli dai da aka bijiro da shi sakamakon rahoton Majalisar Dinkin Duniya kawo yanzu dai al'ummomin na Bodo na ci gaba da bayyana yadda aikin na kwashi da gallon mai na yankin Ogoni ke tafiyar kongaba kombaya. Wannan matsala dai ta shafi harkokin rayuwa na yau da kullun. Gama abin da suke cewa,
I'm Mr. Isaac Hart from Bodo community. The way I'm seeing what is going on now, that is Shell is doing their clean up. This is not the way they are doing the clean up in Bodo community.
Wannan yana cewa ne sunana Isaac Hart, ni dan yankin Bodo ne. Gaskiya na ga aikin gyaran muhalli yadda yake tafiya ba kamar yadda ya kamata ba. Kamata yi a gayyato ƙwararru domin ai amfani da rahoton Majalisar Dinkin Duniya a aikin na gyaran muhalli. Wannan kuwa dake da suna Nima yace,
my name is Nima Jude Bereno from Bodo City. There was a time that Shell come to our community here, say they are going to do the cleaning up, they play us here and there, here and there.
Yana cewa ne kamfanin mai na Shell da ya alkawanta tsaftace yankin Ogoni ya zo yankin namu na Bodo, amma mu dai iyali safin mu ana yawo da hankalin mu kuma muna cikin matsanancin hali.
We are suffering for it very well.
Aikin na gyaran muhalli dai da ke kwangaba kwambaya sarakuna da dattawan yankin Niger Delta na zargin ana yi ba da su ba. Idan ana son kwalliya ta biya kudin sabulu sai an saka matasan yankin na Niger Delta. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari shine ya yi alkawalin wannan aiki na gyaran muhalli a yankin na Ogoni a shekarar 2016. Malam Garba Shehu shine mai magana da yawun shugaban Najeriya Muhammadu Buhari, na kuma tuntube shi ga abin da yake cewa.
To wannan kuma ai sai su tsaya su jira su ga sakamako na bincike da shugaban Muhammadu Buhari ya sa kudutoci da suke aiki. Dukiyar jama'a ce mai dimbin yawa ake dauka ana turawa don kyautata rayuwa ta al'ummar wannan yanki mai arzikin man fetur. Kuma ba a ganin abin a jikin mutane, ba a gani a ƙasa. Ashe ba laifi bane shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da ya sa a je a yi mana bincike a gano shin ina kuɗaɗen nan suke tafiya. Kuma ana sa ran Allah ya yarda cikin wata mai zuwa watan takwas za a kawo masa sakamakon wani bincike da aka yi, kuma sai a jira ga irin matakin da za a ɗauka.
Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Najeriya.
Muryar Amurka ake sauraro a shirin Hantsi daga Abuja. An samu hatsarin mota mai muni a jihar Tawa ta Jamhuriyar Nijar, inda mutum biyar suka rasa ransu, 30 suka samu raunuka. Hatsarin ya akune a tsakanin birnin Kwanni da Malbaza. Haruna Mamman Bako ya aiko mana da wannan rahoto.
Babbar motar zirga-zirga kamfanin STM ta kai ƙasa, kamar yadda shugaban rundunar 'yan kwana-kwana ko safiyar Pompe a Faransance na gundumar birnin Kwanni ya yi mini ƙarin bayani.
Sunana Ahmadu Nagari, komandan da kamfani na safiyar Pompe ya duke ta 'yan kwana-kwana na birnin Kwanni. Lallai mu an kire mu wajen ƙarfe 3, don mun ka tashi da nan ga ƙarfe 3:02 mun ka tai inda an kai accident. Motar dai hadari ne bisu da transport wannan na STM. Akwai mota guda da kusa gare ta, wata karamar mota mark Honda. Ban iya ga ma exactement abin da ya faru, me kamar mu bisu mu iske ta tana kwance kotin chauffeur. Don ka tun inda ta samu matsala ya kai kirshen da 100 meter uben wa dola da 100 meter da take jaye ga kasa tana ta iya kwa bisu kotin chauffeur. Don haka mun ka iske ta kwance.
Daga bisani na nemi jin ta bakin komandan Ahmadu Nagari shugaban rundunar ran kwana-kwana na gundumar birnin Kwanni, ko mutane nawa ne suka mutu kuma kowa an samu waɗanda suka jikkata a wannan mummunan hatsarin motar STM.
Ya samu mutuwa dan saboda cikin su akwai mutum biyar da sun karasu, dan su suna kasan motar ma sai wani lokaci sai da mun ka samu grief da ta zo ta tada. Don ka mutum biyar suka mutu shine nake cewa sai da musu mutanen nan sun kai ban ya ga ma daidai lokacin da sun kai karshen mota. Su suna ƙarshen mota sai da mun samu guri wadda ta ɗauke mota. Lokacin nan mutanen mu sun ka shiga ciki sun ka hidda kor mutum hudu, duk mutum biyar ne sun ka mutu. Ne akwai yarinya Dimos ita wadda tun inda ta hwaɗi nan ne ta yaro ne ta cikin mota. Duk gudan kuma shi nan yana ƙarshen mota. Waɗancan uku su a cikin mota su ma motar ta taushe su sai da an samu sosai. An samu jimuwa. Mutum uku an ka kawo hospital in Kwanni, an ka kai mutum 11 district sanitary in Malbaza, mutum 16 an kai su galmi duk sun samu rauni.
Waɗanda suka ji kankana raunuka a wannan hatsarin an sake su daga asibiti, yayin da waɗanda suka ji mummunan ciwo ke ci gaba da jinya. Haruna Mamman, Bako na birnin Kwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger.
Har a sha'afa, muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja. Ga Nasiru Adamu Alhikaya da shirinmu na gaba.
Zauren matasa. Masu sauraro, barkamu da dawowa sabon shirin Zauren Matasa na VOA da ke taɓo abubuwan da ke cewa matasan tuwa ƙwarya da hanyoyin da za a magance ƙalubalen da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. A sabon shirin Zauren Matasa na VOA za mu ci gaba da taɓo lamuran taɓarɓarewar tsaro da muka zanta a kai da matasa a ofishin muryar Amurka na Abuja. Matasan da suka haɗa da Yaƙu Yakubu Yobe, Ibrahim Ezzi Kusba Zaria, Sambo Jibrin Samboja da Adamawa, Hawa Abubakar, Buhari Yunusa Kumuriya da Kabiru Edris sun duba hanyoyin bakin zarin ƙalubalen rashin samun madafa daga alƙawuran 'yan siyasa da rashin aikin yi a tsakanin matasa.
Ina da wani bidiyo a wayata wanda shugaba Buhari yake lokacin 2014 yake yawon kamfe a ƙasar nan, yake kira ga matasa akan cewa shi sun yi yakin nan lokacin ga wata
36,
amma yanzu ga shi jam'iyyar PDP ta tafi ta garzaya majalisa, ta je tana neman majalisa ta salihe mata ta anso wani bashi lokacin shugaba Jonathan ne, ina tunanin
gwamnatin Jonathan
yake cewa ta tafi majalisa tana neman a salihe majalisa ta salihe mata ta nemo wani bashi domin ta zo ta siyo makamin da za a ci gaba da wannan yaki. Yake nuna cewa to idan aka yadda aka zabi jam'iyyar PDP, to idan kuka gani na ganku ba za ku gane ni ba, ba zan gane ku ba. To kage shugaba Buhari ya kamata idan ga duba irin waɗannan abubuwa, duk da mun aminta da shi, mun san tsohon masanin tsaro ne da shi, har ka tsaron nan da ta dame a cikin al'amarin ƙasar nan kowanne bangare, kamar yadda muka yi jawabi
yanzu Buhari bako ina zuwa
da shugaban ƙasar Shan zuwa Malika Idris Dade,
yanzu bako gane shugaban ne, kuka ganshi.
To ni tun yaushe ma na nemi ma shugaba Buhari ma ɗan kudin nan na BSO a dawo min da su don sai masara abin ya gagara ne, tun ma ai ni ba na gane mutane gaba daya.
Amma Alhaji, akwai da farko akwai bari mu dawo kamu magaran da wata yi akan cewa akwai yarda wanda suka hada digiri sun da ba su da aikin education system din mu mun samu matsala. Da farko ya kamata a ce an kirkiro da entrepreneurship courses a cikin jami'o'in mu da secondary school din mu, daga primary school zuwa secondary school har universities. Ba entrepreneurship courses ya kamata a dauki Ministry of Science and Technology a zo a hada su da Ministry of Education, wanda za a samu dama dake wanda za a koya musu kimiyya da fasaha da sauransu gabaki daya. Ya kasance mutum yana kammala secondary school din shi ko university din shi, ya kasance a kowata sana'a da ya koya, wanda ko da ya ga wannan makarantar da zai tsaya jira ita sai gwamnati ta bashi aiki ba. Karin manta mu yi wa gwamnati adalci ta wannan bangare, mutane miliyan nawa suke graduated duk shekara daya. Mu duba jami'an NYSC na mutane miliyan nawa dubbai dubu nawa ake dauka duk shekara suke zuwa NYSC.
So kake a nan ka guda muna cewa muna da yawa, to
magana gaskiya yanzu ko China
kasar China ba, China suna nan suna zaune lafiya.
To bari kai ka farfara musu. To albishirin ka Allahu, ko China karan kasu ka je university suka gani suna da wannan entrepreneurship courses din da suke yi, mutum yana graduating zai ga gwamnati ta tallafa mai akan sana'an da ya koya a jami'ar a makarantar da yake. Dalilin da yasa nake kawo wannan magana kenan, ko ba haka ba? Yanzu ka je China ba kai da wanda aikin gwamnati ba, ko harkan kasuwancin shi ke yi a China,
gaskiya an nema
ina tare da to wannan ya kamata a ce ai create wannan entrepreneurship courses ya kasance composer ko laws aka yi ka kasance akwai wata sana'a hannun da kake koya
a ƙarshe Hauwa kafin mu rufe zauren wannan karum kin fi kawo abubuwa a samar da aikin yi in an kai labaru wajen jami'ai ba sa daukar matakan da suka dace me zaki ce
to ni dai abin da ran ce su ji tsoron Allah su jami'an tsaron su tuna Allah zai tambaye su ranar gobe kiyama akan aikin da suka yi alƙawarin za su taimaka wa ƙasa ya kamata su dage su yi dan wani za a bashi ko cin hanci ko dan wani abu da an zo an baka sai ka share wannan maganan ba za ka ƙara yin wani magana ba kuma shi wancan kuma yana ta kukan ba mishi haƙƙi ba bi mishi haƙƙin shi ba wannan abun bai kamata ba sannan kuma gwamnati ta yi kokari akan matasan mu da suke yawo ba aiki ni abin da zan ce kenan
ji prinsipal da jada muna jin ka kai ma
to kalma ta ta ƙarshe shine anan ka manta jami'an tsaron mu special Nigerian police force ka manta takin su aka ce to protect life and property don su tsare dukiya da rayuka al'umma kuma karumanta a tambarin su gwaza ga giwa ne suka dauka duk girman mutum za su iya daga cici dak su kai shi su hukunta shi tunda wannan gashi na abun nasu to su yi amfani da wannan taken din su tabbatar duk wanda yake da laifi duk girman shi ko dan wane ne shi ko uban wane ne shi su tabbatar sun hukunta shi su tabbatar sun aiwatar da wannan taken su to protect life and property sannan ku har gaba ina kira ga ƴan sandan Lugbe wa'annan matasan nan da suka harbe Hussein Ibrahim annan Total Police Station especially shi DPO da kuma sabon officer sovereign nan da aka kawo a yanzu su tabbatar an kama wa'annan matasan tunda an san su an san inda suke kwana ga baki daya muna kira ga asal me hukumar ƴan sanda na ita Lugbe da na kuma na ita FCT command muka rubuta petition against wannan officer sovereign din na wanda ya tafi wanda aka cire shi kwana-kwana a nan Lugbe wanda ake kira Emeka shi karan kansu muna fata a abun nan nasu tabbatar an kama wannan wanda suka wannan suka wannan harbin tunda an san su ƴan sanda ma sun san su sun san gidajen su to muna kira ga hukumar ƴan sanda su tabbatar an kama wannan mutane an hukunta su shine magana na gashi
Buhari Nusa Kumure
to gaskiya ne game da muke tattauna kuma muke kira ga shugabannin mu na gargajiya musamman masu anguwanni wanda haƙƙin anguwanni a kansu take da mu da su gaba daya ya kamata mu ji tsoron Allah mu sa kasar mu a gaba matsayin mu na wanda nake zaune a cikin anguwan mu in tsaya in duba in ga cewa wa yake shiga anguwan mu wa yake fita idan naga wanda na gaban yadda da shi ba in garzaya in tafi gurin mai anguwan mu su kuma masu anguwannin nan namu su ji tsoron Allah kar su ga cewa an rage musu karfi an kawo wani mulki na demokradiya yanzu wadda ba su suke juya komai ba su ce za su yaki irin waɗannan abubuwan su sa ƙasar tasu a gaba tunda duk waɗanda suke mulkin nan ƴaƴansu ne su iyaye ne na ƙasa su sa ƙasar su a gaba na tabbatar da cewa kamar inda matasa ƴan uwana muka bada shawarwari mu da muke zauna a anguwa mu bada abin da ya kamata gudunmuwar da ya kamata su wa su bayar insha Allah wa'annan matsalar tsaro za ta kawo ƙarshe kuma ina kira ga sauran matasa ƴan uwana duk da an tabo sana'ar dogaro da kai ba sai kar a ijira iya gwamnati ina ganin mu anan duka mu ƴan kasuwa ne mu na ina ganin kuma anan gurin da ba wanda za a yi wa aikin tayin karamin aiki dai ya ansa yayi saboda dukan mu mun saba rayuwa wa'anda ba ƙananan kuɗi
ne ba wace kawai ta koyarwa da kiwo take
ba za ta iya rike mu ba to ina ganin cewa kar mu raina sana'a ba wai lokaci ɗaya ake kaiwa matakin da ake kaiwa ba a rayuwa gashi nan muna ta gogaya da abokan namu da suke aikin gwamnati da mu da muke kasuwancin ba wai tonan siri ba wai alfahari ba duka mun fi son rufin asiri mu kama sana'a ga dangaren domin mu gudu tare mu tsira tare
yawo Yakubu Yobe
kira ga su manya-manyan ƴan siyasan mu da mu kanmu talakawan ba mu cire bambancin cewar kai dan APC ne ni dan Afga ne ni dan PDP ne mu fito mu sanya kasar a gaban mu kamar yadda muka gaji kasar a hannun kakannin mu waɗanda har gobe musamman a cikin ƴan kwanakin nan da suka wuce aka yi bikin cikar shekara
goma da rasuwar marigayi Umaru Musa Yar'Adua halayensa na kirki aka yi ta zayyanowa ana lissafowa. To kamata ya a matsayin mu na ƴan Najeriya matasa masu tasowa kamar yadda shi shugaban ƙasa a baya mana lokacin yakin neman zabe ya ce mutun zamu yi ba jam'iyya ba. Duk wanda muke ganin zai bada gudunmawa wajen inganta Najeriya musamman yadda yanzu lamuran tsaro suka tafarbare mana a cikin ƙasar nan, kanka manomi baka da halin da zaka tafi gona kaje kai noma cikin kwanciyar hankali, kanka dan kasuwa baka tunanin zan hau hanyar Kaduna zuwa Kano in je in saro a tamfofi ko in iyo wani sari daga jihar Kano in kawo Abuja ka tafi a cikin kwanciyar hankali. Mu dauki cewar kasar ita ce a gaban mu.
Gabiru Idris
dan da shugaban kasa Muhammadu Buhari akan shi NCC chairman na sake dinjina mushi akan wannan inda ya fara yau mu a jiki. Allah sai ya dore haka a ci gaba. Ina roƙon ƴan majalisun mu su sa ido dan mun ji sun yi mitin da jami'an tsaro wannan sabobi da Babu Buhari bada. Mun ji sun yi mitin da su suna korafi ba makaman ba kayan aiki ba kayan aiki. To in wasu ba su haƙin jama'a su bibiya. In kuma haka ba za mu zargi ni su ake haɗawa. Ya zo ake rabawa. Su bibiya. An sau kayan nan. An sarrafa su yadda ya kamata. Su kuma wannan da aka ba wannan matsayi tun daga shi IG da sauransu. Ubangiji Allah ba su ikon sarki nan ke wuyansu. Duk abin da ake na in za a ɗauki ma'aikatan nan jama'an tsaron nan a dinga bi ana anshe mayaran kuɗi yanzu kamar abokin yako ɗan bauchi ne. Har yanzu yaran nan gobe gidan ba kun sai sira ba ma aikin ba kuɗin gidan bai samu aikin ɗan sandan ba. To duk su ya irin wannan abubuwan.
Matasa mun gode ƙwarai da gaske za mu dakatar da wannan zaure a nan sai wani zauren Allah ya yarda za mu ɗauko wani sabon darasi a madadin.
Hawawa Abubakar.
Sambo Jibril Sambo Jada.
Ya'u Yakubu Yobe. Kabiru Idris.
Buhari Nusa Kumuriya.
A madadin muryar Amurka ni Nasiru Adamalika da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya.
Assalamu alaikum.
Baban gida Jibrin kawo mana sharhin jaridun Najeriya.
Kamar sauran jaridun Najeriya da zan fara da jaridar The Guardian ne. Kamar sauran jaridun Najeriya da jaridar Guardian da rawaito cewa ƴan fashin daji sun sace wani basarake mai daraja ta biyu a jihar Kaduna wato sarkin Kajuru Alhaji Alhassan Adamu tare da wasu mutane goma a garin na Kajuru da ke karamar hukumar Kajuru a jihar Kaduna. Jaridar Guardian ta rawaito kakakin rundunar ƴan sandan jihar ASP Muhammad Jarige na cewa tunda sanyin safiyar Lahadi ne aka samu labarin sace wannan basarake a garin Kajuru dake kilomita kusan 30 daga garin Kaduna. Sai kuma jaridar The Punch daya daga cikin manyan labaran ta cewa kungiyar nan ta Saraf mai fafutukar haƙƙin bil'adama da kuma yaƙi da zarmiya da kudaden gwamnati ta kai ƙarar gwamnatin tarayya inda take nema kotu ta tilastawa hukumar nan da ke da alhakin ƙara albashi na jami'an gwamnati da ta rage albashi shugaban kasa da mataimakinsa da gwamnoni 36 na tarayyar Najeriya da kuma 'yan majalisun tarayya da na jihohi. Kungiyar Sarab da ta ce bisa la'akari da halin da ake jigi na ni yaso na tattalin arziki ya kyautu kawo yanzu a ce an rage albashin wa'annan jami'an gwamnati domin daidaita sahunsu da sauran al'umman Najeriya. Sai jaridar premium ta je ta ruwaito cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari ya naɗa akasarin manyan sarakunan Najeriya fiye da 40 a matsayin shugabannin jami'o'i na tarayyar Najeriya kamar yadda aka saba bisa al'ada. Kin wanda aka nan da sun hada da sarkin musulmi Sultan Sa'ad Abubakar da uni na Ife Adeyeye Ogunwusi. Sai kuma jaridar Sahara Reporters da Sahara Reporters da ta ruwaito shugaban Cocin Baptist na Najeriya da cewa sace dalibai ɗan makaranta fiye da 120 da aka yi a jihar Kaduna shine na farko a cikin kusan shekaru 166 na tarihin makaranta a duniya. Shugaban Cocin na Baptist ma Rabaran Israel Akanji ya shirya yan jaridu a ƙarshen wani taro na Cocin da aka gudanar na duniya ta kafar sadarwar Zoom cewa yanzu sun dogara ne da Allah da kuma gwamnati inda suke ci gaba da gudanar da addu'o'i domin ganin an ceto waɗannan yara da 'yan bindiga suka sace na makarantar na Baptist da ke jihar Kaduna. Sai kuma jaridar Vanguard daya daga cikin manyan labaran jaridar Vanguard na cewa masu saye da sayarwa ruwa sun yi kasuwa a lokacin bikin Janizer shugaban Church of All Nation da aka gudanar a birnin Lagos wato TB Joshua. Jaridar Bangade ta ce ɗaruruwan 'yan kasuwa ne suka yi ta ciniki na saye da sayarwa wajen baki na ciki da wajen Najeriya da suka yi tururuwa domin halartar Janizer pastor nasu wanda aka yi a birnin Lagos a ranar Juma'a da ta gabata. Babin H. Brown, Murya Amurka daga Najeriya.
Kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin muryar Amurka, ni Madina Dauda da na jagoranci shirin ke cewa sai da yamma karfe 4 agogon Najeriya da Nijar, abokan aikin mu a Washington za su shigo da shirin rana. Kafin wannan lokacin, muke muku fatan mu kasance lafiya.